البدع وتوبي وسنة سنته إلى يوم الدين. ذلك يا الله. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu sa addu'a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da hudu ga watan Shawwal watan goma a jerin watanni da kalandar musulunci a wannan shekara ta 1420 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na 9 ga watan tara shekara ta 2000 miladiyya kenan. Ina mana barka da sallah, ina fatan dukkan ibadojin da muka yi a cikin watan Ramadan Allah ya sa su zanto karɓaɓɓu, su zanto sanadiyar rabon mu da gidan aljanna da kuma kuɓutar mu da wuta. Don Allah ya sa mu cikin waɗanda aka ƙyantar a wuta a cikin waɗancan kwanaki da suka shuɗe, kuma ayyukan da muka saba yi cikin Ramadan Allah ya sa har bayan ta ba mu ninka mu rufanya doriya akan abin da muke cikin Ramadan. Kare kasance Ramadan ya zo, mutum ya zama salihin bawa kanifi mumini, bayan su da Ramadan kuma ya zama wani abu da sadiyar da kotar mu da gidan aljanna, da kotar mu da gidan aljanna, da ka ji bane su an bai da ku. To a wancan lokaci idan ba mu abinda dai zan iya tunawa mun shiga cikin kitabul buyu, amma ina muka tsaya saboda tsawon lokaci na manta gaskiya. A ɗauka daga farkon babi kitabul buyu, wannan kuma shi ne darasi na 61, wannan shi ne darasi na 61 kitabul buyu. Idan an ce kitabul biyu, wato babin da yake magana akan harkokin da suka shafi cinikayya, albuyu' jam'i ne da kalmar albay', albay'u kuma masdar ne daga ba'a yabi'u bay'an wa mabi'an, wato saye da sayarwa shine abin da ake kira albay' ko ake kira albuyu'. Kamar wannan babi abin da zai magana akai wato mas'aloli da suke da alaka da saye da sayarwa, wato sharadin hakan me ya halatta a sayar, menene bai halatta a sayar ba, yaushe kasuwanci yake zama ya halatta, yaushe yake zama bai halatta ba, da sauran al'amuran da suke da alaka da wannan, shine babban abin da zamu karanta cikin wannan babi tare da fatan Allah shi mana jagoranci. Kuma kar a manta da cewa shi bai, wato saye da sayarwa, asalinsa shine halacci. Ma'ana baka iya da awar cewa cinikayyar kaza haramun ce sai in kana da nassi, amma in ba haka ba dukkan wata mu'amala da ta shafi saye da sayarwa a asalinta a shari'ance halacci, saboda fadin Allah ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, ubangiji ya halatta harkar cinikayya amma kuma ya haramta riba. To idan aka ce cinikayya ta kasu gida uku, akwai abin da ake kira wato bai'ul muqayyada, akwai kuma abin da ake kira wato albai'ul mutlaq, abin da kuma ake kira bai'us sarfi. Idan an ce bai'ul mutlaq shine wanda yake yawan faruwa, in baka kuɗi ka bani haja, ga kuɗi ba ni kwanin shinkafa ɗaya ko na gero ko na masara, ga kuɗi ba ni yadi ɗaya na wato ainihin na tufafi, ga kuɗi ba ni turmin atamfa. Wannan shine abin da aka saba, ka bada kuɗi a baka mai haja, wannan shi da ake kira wato bai'ul muqayyada, shine yake yawan faruwa a cikin harkokin cinikayya. To sannan kuma akwai bai'us sarf, bai'us sarf wato wancan bai'ul mutlaq kenan kai, sai kuma bai'us sarf. Bai'us sarf shine in baka kuɗi ka bani kuɗi, kamar in baka dala ta Amurka kai kuma ka bani nairori, ko in baka saifa ka bani nairori, ko in baka sterling pound ka bani nairori, ko in baka dunkulalliyar naira 100 dan ka bani naira 10-10 har sau 10 walalliyar naira 100, kaga kuɗi na bayar ka bani kuɗi. Wannan shine ake kira bai'us sarf a cikin harkar kasuwanci. Sannan kuma sai na uku shine bai'ul muqayyada, shine in baka haja ka bani haja. Misali ga shinkafa ta buhu guda ka bani ta ka buhu guda, ga gero na buhu guda ka bani na ka buhu guda, ga shinkafa ta 'yar Amurka ka bani ta ka 'yar bakalori ko 'yar kura ko 'yar ma duk ina ce, ko 'yar jahun ko mata ina ce, dai ga shi dai ga dai ta wata 'yar Amurka ce ka kuma ka bani ta ka gida. To waɗannan suna ake kira bai, anwa'ul bai kenan. Sannan waɗansu suna kawo na hudu cikin malamai shine ka bada kwarewarka a baka kuɗi, kamar kai tilade za ka dinga mun tufafi kwarewa duka akai amfani aka ci moriyarsa kai kuma ka karbi kudi kamar kai labor ne zaka yi laboranci kaga karfinka da kwarewarka akai amfani da shi sai aka baka kudi amma ba wata haja ka baiwa mutum ba domin kafintin da yazo zai maka karfin kwano kai ne ka sai kwanan kai ka sai katako kai ka sai kusa ciki ba abin da ya sarrafa sai kwarewarsa shi amma tare da haka yazo ya maka aiki dai ne guda ka bashi abu kaza ba haja ya baka ba kwarewarsa ya yi amfani da ita to wannan madarsu suna ta shi cewa cikin bai wanda su ko malaman su wari su ce wannan sunan shi ijara ba ya shiga cikin bai ina ba za a fahimta to waɗannan su ne ake kira nau'ika na kasuwanci kamar yadda na faɗa asalin kasuwanci halal ne kowane nau'i na kasuwanci halal ne sai abinda dalili ya nuna haramcinsa to kuma a jumlace a dunkule kasuwanci yakan zama haramun ne idan an samu ɗaya cikin illoli biyu illa ta farko shine a sami aljahala illa ta biyu a samu algarar da zaran an samu ɗaya daga cikin waɗannan al'amura biyu a harkar kasuwanci to kasuwanci ya shiga rudani ya zama haramun kenan illa ta farko aljahala jahala shine jahiltar mai zan saya kai ne ka zo za ka sai shinkafa mutum bai nuna maka shinkafa ɗin ba sai ce ina da ita buhu nawa kake so ka ce buhu biyu ko uku ko biyar ba tare da an nuna maka samfuri ka ga irinta ba sai ka kulle cinikayya a kan haka to irin wannan bai halatta ba saboda me ta iya yiwuwa bayan ka kulle cinikayya ka ba da kuɗi an ɗauko shinkafar ka ga ba sai maka ba daga nan sai rigima ta tashi ka ce baka yarda ba shi kuma ya ce ai na riga na sai maka ba halinka fasa wannan rigimar ita ce shari'a ba ta so tunda shari'a ta zo da dukkan haɗa kawunan mutane ba don ta ƙarfafa su ba to duk abin da zai haifar da ita sai shari'a sai ta toshe ta ta iya yiwuwa kuma kai mai shinkafar ka nuna shinkafa shi kuma ya yi kuɗi ya yarda zai bayar da 5,000 to shi kenan wani irin kuɗi ne kace ai ne rori ne din lafiya su kalau babu arzikin wace amma ba tare da ka ga su ba ka kullace ni kayya to kaga ta iya yiwuwa bayan ka ba shinkafa ya ba ka kuɗin ka kirga kaga akwai yan jaba ciki kaga akwai ya gaguwa ciki kaga akwai wanda ba za su karɓi ba dan haka dole sai an samu cikakkiyar masaniya tsakanin kuɗin da za a bayar da kuma hajar da za a karɓa kai mai sayarwa ya zanto ka san kuɗin da za a baka cewa lafiyayyu ne ba yan jaba ciki kai mai saye ya zanto ka san hajar da za ka saya ka ganta an nuna maka samfuri ko an siffanta maka ita siffantawar da babu wani kwane-kwane a ciki kamar da malamin malikiyya suka tafi a kai to wannan kaga an sami ɗaya daga cikin al'amuran da ake bukata sannan kuma sai ya zanto babu garar garar shi ne rashin tabbas wato duk abin da na saya ya zanto za ka iya miƙa min shi bisa tabbaci kana da shi kuma za ka iya miƙa min shi kaga dai ba yanda za a yi kenan ka sayar da abin da ba ka da shi za ka samu waɗansu a kasuwa sun wanke kayansu sun goge sun zauna ba su da haja su ɗan gadagadar kasuwa ne kenan ɗan kayan nayi kenan shi kenan sai mutum ya zo daga ƙauye ya zo daga garamar hukumar su yana son madarakatan biyu yana son omo yana son sabulun wanki yana son sabulun wanka da sun gan shi alamar ba ɗan gari ba ne ba sai a cire shi ta ce mai kike bukata Allah ne kamar ka zo sayayya ne shi kuma ya gan su sun shiga mai kyau sun sa tabarau sun zauna ta ɗin ƙwarai da gaske yana da bukatan kaza da kaza da kaza shi kenan sai su ce to sai a yi cinikayya da su kuma ba su da shi a ƙasa sai a yi cinikayya da su su sanya kuɗi mutumin ne ya ɗauka ya basu su zama sa kwalba ko kakwala mai gangara wanda zai ɗaya na shafi ba zai kare da wuri ba su ba shi sai saya nan za a kawo kaya sannan su je kasuwa su ce kayan yanzu wannan haramun ne domin ka yi cinikayya a kan abin da ba ka da tabbata kan shi ka yi tsammanin akwai shi ka je babu shi ka yi tsammanin akwai shi mai daraja ta ɗaya ka je sai mai daraja ta biyu ko sai mai daraja ta uku ka yi tsammanin akwai shi lafiyayye kuma ka je ka samu jahu ne duk wannan na iya faruwa kai kuma ka riga ka kulla kasuwanci bawan Allah nan da ya zo daga ƙauye kan mai ka kulla masa kasuwanci kan abin da baka da tabbas a kai shi to wannan sai yasa sai kasuwancin sai zama haramun a kuma sayan kifi a cikin ruwa ina da kifaye ga ta a cikin ruwa sayar mun ka gashi ka saya ka bani kuɗin sannan in sanya wato abin da dina an kama maka su kaga ai ba tabbas din a iya kama shi a iya kama shi kuma kifi na iya guduwa ko ka sayarwa da mutum ba zai wa a daji ga ta can a daji kuɗin ta nawa ka ga ta can gudun kuɗin ta nawa ne sai ka zane ya baka kuɗin sannan ka fita gobe ka ce za ka kama ta ko ka harge ta ta iya yawa ka same ta ta iya yawa ba za ka same ta ba ai akwai tsamma da rashin samun ta shi ya furin jaye ma sama da tsammanin samun ta to duk kasuwancin da ya kasance akwai garar shine rashin tabbas ko akwai jahala to wannan kasuwanci ya zama haramu wannan bi sifa mujmala a takaice kenan amma bayani illa illa shine abin da zai zo karkashin hadisan wannan babu ubangiji ta Allah ya bani ikon fahimtar su daidai tare da yin aiki kuma da abin da yake da daidai din عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه البزار وصححه الحاكم وانا حديثي ان كرتوش دقى رفاعة ابن رافع الله سكاد يدعى قريش يجي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل ان تنبيشي اكتدشي اي الكسب اطيب وانا الان نيمان قديني وانا الان دوكياتي اطيب تفزمات على ككيا تفزمات الكسب شيني سناء ko kace neman kudi ko kace sana'a wani irin sana'a ne abinda aka samu ciki yake zama tsarkakakke sai manzon Allah ce ya amadu rajul bi yadihi aikin mutum da hannunsa sana'ar hannu kamar telanci kamar dukanci kamar kera kamar jima duk wanda menene sana'ar hannu kamar gyaran takalmi kamar dinkin hula kamar aikin kufta kamar bulatura duk wanda menene duk aikin hannu ne amadu rajul bi yadihi aikin da mutum zai yi da hannunsa kudin da aka samu a nan su kowanne tsafta su fi kowanne daɗi sai kuma manzo Allah ce wa kullu bai'in mabrur da kuma dukkan wani kasuwanci warakakke wanda babu albushi a cikinsa shi ne bai'in mabrur wanda ya kukuta daga dukkan wata almudana ko albushi an gane ko wannan hadisi Imam al-Bazzar ya rawaito shi Imam al-Hakim an-Naisaburi yace hadisi ne sahihi kuma tabbas haka yake hadisi ne wanda yake sahihi abinda wannan hadisi ke zafararwa wato zafararwar addinin musulunci dangane da neman na kai dangane da sana'o'i shi yasa koda annabawa ma sai kasance mutane ne masu sana'o'i wadansu sun yi zanga-zangar kasuwanci wadansu kuma sun yi sana'a kamar annabi Dawud alaihi salam makeri ne wa alanna lahul hadid ani marsabiratin وقدر في السرد وعمل صالحا اني بما تعملون بصير الله تعالى له الهدي من توسس ما سكرفا ينا سرفا سو يدا كيكي سرفا اولغا مكتي دي سي انعم الصادقات صادقات انن وتنات ني من اوتن ان جات شي انعم الدروع ان صادقات كرنك كيرا دروعا وتو سلكي ني كي صادقات ما سو دمميار ساقا ما سو قاري وند بابو البسوا تشي وقدر في السرد kuma dukkan karfe da zaka hada dan wansa ka auna shi da gaggawansa sun dace sannan ka hada Allah ke koya masa sana'a sannan kuma wa abul salihan ka tashi kai aiki da gari in kana kira lokacin sallah sai ka daina sai kai sallah tela a lokacin sallah sai a rufe a aje kike dinki sai kuma sallah sai an gama sallah wa abul salihan inni bima ta'maluna basir haka al'amarin addinin musulunci yake ga duniya ga lahira a hadi ba a takarin jayar da wani akan dan uwansa ba amalu rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrurin da kuma dukkan wata harkar kasuwanci wanda take wato ainihin akubatacciya wanda babu wato ainihin haramun a cikin ta cikin wani hadisin mamman da Allah ke cewa dan adam ba zai taba cin wani abinci mafi tsafta ba sama da abin da ya samu daga gobe daga gumin hannunsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake kiwon dabbobi ana biyansa kafin a aiko shi zama annabi jira da aminci ta fada gare shi a daga cire wannan na nuna kwadai ta wasu shari'ar musulunci dangane da yakar fatara dangane da yakar talauci dangane da yakar zaman kashe wando an gane ko hadisi na gaba wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu amal fathi wa huwa bi makkah an karbo daga jabir dan abdullah shi jabir dan abdullah ya ji manzon Allah yana fada amal fathi a shekarar da aka bude makkah ita ce shekara ta nawa shekara ta nawa aka bude makkah ta takwas bayan hijira shekara ta takwas bayan hijira yana da kyau waqa'i tarihiyya mun da kiyaye su a shekara ta takwas bayan hijira manzon Allah ya faɗa wa huwa bi makka alhali yana cikin garin makka me yace inna allaha wa rasulahu harrama bay'al khamri wal maytati wal khinziri wal asnami faqila ya rasul allah ara'aita shuhumal maytati fa innaha tutla biha as-sufun wa tudhanu biha al-julud ويستسبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شهومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه من قالت إن الله ورسوله للي ألا دمن زنسى حرم بيع الخمر يا حرمتا تنكي الجيا حرام ني سير دجيا kuma ita giya wato mutum goma aka la'anta a ciki da mai tsaye da mai tsayarwa da mai sha da ɗan dakwanta da wanda ya tanade ta haka dai manzon Allah zai shafa har mutum goma saboda kasancewarta ummul khaba'is saboda kasancewarta ita ce uwar laifuka ma'ana shan giya na haifar da laifuka masu tarin yawa mutum na iya shan giya ko da baya zina sakamakon hankalinsa ya kunce sai ya auka mazina
kila ma yayi zina mafi muni ya zakkewa wata daga cikin muharramanta yassa ko kanwarsa duk wannan na iya yi wa ga dan giya to dan haka manzon Allah sai ya haramta giya kuma yace Allah madaukakin sarki da manzansa ya haramta sayar da giya wallaita har kuma ya haramta cinikayyar mushe dukkan abin da yake mushe ne haramun ne wato sayar da shi an gane ku mushe kuma shine me mushe shine dukkan abin da ya mutu ba tare da yanka na shari'a ba wannan shine tarifi mai kyau ma mata biduni zakatin shar'iyya kullu ma mata biduni zakatin shar'iyya ba za ka shiga abin da ya mutu da kansa ba dan abin da ya mutu da kansa ko bai zama mushe ba kamar kifi ko ba haka ba to amma dukkan abin da ya mutu ba tare da yanka na shari'a ba kaga ya zama mushe ashe ta iyawa abu gashi an yanka shi amma ba yankan shari'a bane duk da haka kasancewar an yanka shi baya cire masa me sunan mushe amma ya kasance saboda wanda yayi yankan irin wanda ba a cin yankansa ne dan kasancewar sa ba musulmi ba ba kuma ya cikin ahlul kitab yana cikin sauran jinsunan kafirai ka ko ya yanka yankansa ya zama ba mummanci da ba yanka ba mushe ne dama abin da ake kira da mushe shine ma mata bigai da zakatin shar'iyya duk abin da ya mutu ba tare da yanka na shari'a ba to haramun ne cinikayya da wannan kasaya an gane ko to kuma ga wani abu idan mun karanta can cikin babu fahara idan ba mu manta ba akwai wani hadisi da manzon Allah ke cewa duk abin da aka cire daga cikin dabba alhalin tana da rai shi wannan abin ya zo mai mushi ashe kenan ko da mutum ya yanke wani sashi na dabba tana da rai ko bata mutu ba sai zai kulle tunkai akan wannan sashin ya halata dan ya zo mai mushi kashi kuma annabi ya ce Allah ya haramta tunkayyar mushi wal khinziri haka kuma alade alade gaba dayansa haramun ne kulle tunkayyarsa in ba aladan da aka yi safani ba shine aladan cikin ruwa dan malamai nan sun yi safani game da shi shin wannan kuma halaccin sayar da shi ko rashin sayar da shi yana ginuwa ne reshe ne akan halaccin cinsa ko rashin cinsa waɗanda suka ɗauki hadisin farko a cikin wannan littafi na ruwan teku wanda manzo Allah ke cewa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu waɗansu sun ɗauki faɗin wannan hadisin suka ce annabi ya ce duk abin da yake cikin teku ya halatta a ci kuma ya halatta a ci shi mushe ba sai an yanka ba suka ce duk abin da yake cikin teku abin nufi duk abin da rayuwarsa ba ta iya yiwuwa sai a teku ta yadda in ka fito da shi sarari zai mutu ba zai iya jurewa ba to ya halatta a ci to sai waɗansu malamai suka ce to mu mun ɗauki faɗin wannan hadisin duk abin da muka samu cikin ruwa in dai a ciki yake ko da aladar ruwa ne an gane ko ko da karen ruwa ne kaga kare ne na zahiri kowa san haramu ne haka alade na zahiri kowa ya san haramu ne to amma alade na ruwa ko alade na ruwa wanda ba iya rayuwa sai Allah akwai kuma kare na ruwa wanda ba iya rayuwa sai Allah to waɗansu malamai suka ce ya halatta duba da faɗin wannan hadisi wa illa la huwa tahuru ma'ahu alhillu maitatuhu kuma da faɗin wa illa lakum sadul bahri wa ta'amuhu wa ta'an lakum wa lis sayyara wa harrima alaykum sadul bahri ma dumtum hurma wa taqullaha alladhi ilayhi tusharun a daga jinsi suka dauki faɗin wannan nasi bisa cewa duk abin da ke cikin ruwa halal ne to in mun dauka aladan cikin ruwa halal ne shin zai ce karkashin nan gurin inna allaha harrama bai'al kamri wal maitati wal khinziri bai ce gaba in mun dauki fatawan malaman da suka ce halal ne dan sai mu ce al khinziri anan gurin khinzirul barri la khinzirul bahri wato alade na sarari ba aladan cikin ruwa ba in ko mun dauki fadin sa shikenan shi ma ya shiga wal asnami haka ubangiji ta'ala da manzon sallallahu alaihi wasallam sun haranta cinikayyar gumaka al asnam jam'i ne na sanam shi kuma sanam shi ne gunki duk abin da aka yi mutum mutumin sa haramun ne sayar da shi sawan wannan mutum hoton mutum ne aka yi hoton dabba ne aka yi hoton tsuntsu ne aka yi wannan dai da za a yi gunki haramun ne sayar da shi ta kowace irin fuska an gane ko haramun ne sayar da shi ta kowace irin fuska to a nan gurin sai dai abin da ya shafi ɗan tsana ta wasan yara ya halatta sai da ita ko bai halatta ba to tunda shari'a ta yi izini dangane da ɗan tsana ta wasan yara ita wannan an ce babu laifi tunda annabi ya gani ko bai hana ba an gane ku lokacin da Aisha matar annabi take amarci gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yarinya ce mai karancin shekaru da ɗan tsanarta ta zo gida tana wasanta har da doki addai tana amarya lokacin da aka kawo ta da ya tsananta ta zo gida sai shekara tana aka kawo ta ishi da ta danta zo da ya tsananta ta zo mamaki ne ai mutum zo da ta bari abin mamaki amma ta zo da ya tsananta mai yana abin mamaki ke ciki saboda haka da ya tsananta ta zo haka yan mata haka duk an yi su na mutum mutumi sannan kuma ga doki shi ma na mutum mutumi annabi ya zo shi da tsaye ganta bai tsara da tana da bana cikin yan mata wanda ake sunan mutum mutumi na tana shirya sai kirsu ga doki sai annabi ce menene wannan tace ayana ne wannan kai take su tace doki ne manzo Allah ce doki kuma da kufuge tace yau baka ji labarin annabi da wannan doki mai kufuge dole zalla sai so ya musu dariya ya wuce a kansa bai ce komai ba sallallahu alaihi wasallam to sai wannan ya nuna halacci domin da babu kyau da annabi ya halata ko ba haka ba to dan saboda haka ashe kenan duk tsaratawa san yara ba haramun bane ajiyar ta a gida tunda ko ba haramun bane ba ajiyar ta a gida ya halatta sayar da ita eh to inda matsalar ta shi ne wanda ya saya mai zai da ita idan watan yara zai kai shi kenan ya halatta a sayar masa idan ko ba yara zai sayarwa ba ya halatta a sayar masa ba me zai halatta kalle shi sai ko ba lalle bane faɗa ba gaskiya ko wannan haramun ne wannan suke azo da shi cikin mota haramun ne kaular wahida eh wannan duk irin wanda sai a cikin mota ba ke sa haramun ne ta watan yara kawai akai izini da shari'a
assalamu
alaikum an biya da nan mutum na watan yara duka duk wani abu da yara za su yi wasa sawan yanto ce sawan doki ne sawan kifi ne kuma me yake musu na wasa in dai na watan yara ne aje shi a gida ya halitta
assalamu
alaikum wa alaikum
assalam
ya aka suka samu wannan tarihi shi da'awar nas ka ce wannan nasi an shafe shi sai ka tabbatar da tarihi guda biyu tarihin wanda aka shafe da tarihin wanda ya shafe shi ya zanto a tarihin ta kana da tabbar ba tsammani ba wanda aka shafe shi ya riga zuwa wanda ya shafe shi ya zo daga ƙarshe in ba ka da wannan ba ka da damar da za ka yi da'awar abin nan nas to kuma dama ba abinda aka yi da awarsa yawanci da awarsa ba ta tabbata ba irin ijma'i da nasakh ga ayoyi nan barjaccen qur'ani da dama daga cikin malamai sun yi da awar an shafe su amma kuma daga ƙarshe in ka bi tarihin sai ka san wa shafe su ba ga kuma mas'aloli da dama da za a ce an yi ijma'i malamai sun yi ijma'i ƙarshe kuma in ka bi sai ka samu ba yi ijma'in ba an yi sabani an gane ko shi yasa Imam Ahmad ke cewa abinda ke wahalar tabbatarwa saboda ijma'i dan haka ba kowace masala ba ce zaka ce an yi ijma'i sai a ce an yi ijma'i amma in kale ka kana bincika littafin sai da wani malami ya saba tun karni na ɗaya ko karni na biyu to kaga waɗanda suke ijma'in ba su duka ta wancan malamin ba da sun gani da ba su ce an yi ijma'i ba shi yasa waɗannan ababen guda biyu suna da wahala da'awar su da'awar nasakh ka ce an shafe hukunci kaza ko da'awar ijma'i ka ce an yi ijma'i kan masala kaza sai ka bi hanga ka hango ka bi masaloli sosai sannan ka iya tabbatarwa a duka jirai waɗannan ababe guda huɗu an haramta su alkhamr da almaita da alkhinzir da al-asnam wato gumaka kenan ko to kowanne kuma akwai illarsa wato shine shari'ar musulunci take da gata ga dan adam me yasa aka haramta shan giya da kuma cin mushi da kuma cin alade waɗannan al'amura guda uku suna cutar da zuciyar dan adam suna cutar da jikin dan adam shari'ar musulunci kuma shari'a ce ta gata kariya take kubewa bil adam din da haka sai ta haramta masa wannan ababa giya tana cutar da hankalin dan adam zuciyar dan adam ya rasa tunani ko ba haka ba dan da zaran ya sha giya ya bugu shi kenan kwakwalwarsa kuma ta riga ta kunce ta dana bashi sako daidai duk abin da ya gani ba daidai zai gaishe ba zai iya zagi zai iya asar zai iya shirka zai iya faɗin magana da bata dace ba zai iya cewa ya saki matarsa saki goma ba amma idan ya farko daga giya kuma ya ce bai ba kaga abin da mai cutar da hankali sannan kuma shi alade yana cutar da ɓangarori guda biyu na farko jikin dan adam dan naman alade inda zaka dauke shi kamata masa lemon tsami za a ga tsutsa tana yawo da kanta amma dan adam idan da dauka ki kamata masa lemon tsami tsutsa zaka daga gani saboda haka shari'ar musulunci ta haramta shi sannan kuma wato a cikin dabbobi shi alade yana cikin ci bayan dabba ba dan alade da dan uwansa zai mutu kuma ya cinye shi ba abin da ya masa dinnan matarsa ta mutu ya cinye to saboda haka dukkan wanda yake da cin naman alade sai kaga yana da halayya kuma irin ta alade shi yasa tura hanyar ma kake ganin sun rasa kowane irin arziki na ruhin zuci irin wanda kai musulmi ka samu irin wanda suke bukata don su ɗanɗani rayuwa su ji daɗinta kai musulmi ka samu su sun rasa shi saboda wannan aladen sai ya koya masa dan kuma ga alade kuma ga rashin kishi to su ma haka suke ba su da kishin matansu ko ne ƴaƴansu kuma haka suke so ma mu zama wa duniya take fara kama kafaru fa takununa sawa'an so yasa suke yi da so kafirce mu ma mu taru mu bi su shikenan mu zama daya hasada suke mana dan me muka zanto sarka kaka su kuma suka zanto suna wani dan me kullun Allah ya arzuta mu da tsarki guda biyar alwalat khamsu salawat kawai in kana yi kana cikin tsarki da tsafta so mu kullun suna cikin datti da warin giya da cin naman alade da waye dan me kai kullun kana da zumunci ka san wanka ka san kanin ka ka san mahaifinka ka san babanka ka san kanin babanka daga nan sai ka tafi kaje Bauchi, daga nan sai ka tafi ka tafi Gombe, kaje Maiduguri, kaje Kano, kaje Kaduna, Danwa, Danwanka ko Kanika ko Kano babanka. Amerika waye san koban sa babu lokana san kana koban sa. Di yawanci ba yan jiki bane ba. Jiki ne yawanci. Waye san baban sa balla kana gane wannan kanin baba ne ko dan uwan baba na ne ko dan kanin baba na ne. Kaje ka duba dabbobi suke a garke su ma haka suke cikin garuruwan su. To kuma haka suke so mu zama. Da yawan su ba su san cewa ba lafiya su san su ba, don za ka samu cewa gashi ana kaya bayya an jefar da yaro an dauke shi an kai gidan marayu an yi menene, ko wanda ya san baban nasu tunda ba aure aka yi bikila zuwa ka yaji ya ci gaba da zama sai zan to ba rama ba jin kai idan mutum baban sa so ko da kishi kashi idan da jeyi ko yana tare da shi a gida ɗaya inda ya wayo kai shekara 17 ya samu yancin kansa shikenan, ya je ya samu aikin kansa ya samu sana'ar kansa. Mai kirki shine wanda bayan mutane ɗaya bugo waya ya ce hello daddy kana lafiya, to ma da Allah sai juma shi ke nan, sai wani watan ko sai wata shekara ko, to wanda bai yi rahama ga baban su ba tsammanin ka zai yi rahama gare ka, kai kana nan garin ka mahaifin sa ko bai jikan sa ba shi ne kuma zai jikan wani dan adam waye ko kungiyoyin kare hakkin bil adama dai kaza ne kawai suna rudar wanda yake rudar dai yake da rudin kwakwalwa din su, amma ba ka waye zai da wannan tasuniya ta zo mu jita ko kungiyoyin kare hakkin bil adama wani bil adama dan abada mana muji shi an gane ku. To kaga musulunci da yake wa mutum gata ya tsarkake ka, sannan kuma aka haramta sayar da gumaka saboda tsare addini don ka samu aqida mai kyau, tunda shi gunki bautarsa da kira zuwa ga bautarsa yana faɗa ne ga mai tauhidi, shi kuma tauhidi shine abin da ke tabbatar da yancin dan adam. Da zaran baka da tauhidi ka zama bawa na waɗansu waɗanda suke makhluqat, su ma halittarsu aka yi masu rauni kamar ka, amma ka zama musu bawa saboda mai, saboda babu tauhidi tattare da dan adam. Faƙilu ya Rasulallah, sai aka ce ya manzon Allah, a ra'aita shuhumul maita, ba mu labarin kitse na bushe, fa inna ha tutalla biha sufun, yawanci akan shafa su a jikin katako na jiragen ruwa, wato da wani biyar jilod, yawanci akan shafa kitsen wannan ga fata don ta yi laushi, fata wadda za a yi sarka da ita don a rinka zuba ruwa, waye tasbihu bayin nas, kuma yawanci mutane da kullum kafala da ita su yi a ci balbal da wannan kitsen na mushe. Waɗannan al'amura guda uku, shafa wannan kitse ga katako na jirgin ruwa ko kwale-kwale don kare nutse, don kare lalace, kar ruwa ya shige shi ya yi saurin lalacewa, yin amfani da wannan kitse wajen shafa a jikin fatar da za a amfani da ta ko ga takalmi ko ga wato kube na wuka ko na menene, wannan ya halatta ko bai halatta ba, wannan kitse din da za a amfani da shi don kunna fitila a samu haske ya halatta ko bai halatta ba, shine abin da suke nufi da ara'aita, bi ma'ana akhbirna an jawazi zalika wa adami jawazi, ba mu labarin halacci ko rashin halaccin haka. Faƙala la, kuma za Allah ce a'a, huwa haramun, wannan yin hakan haramun ne, bi ma'ana al-madhkuru haramun. Thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inda zalika, sannan sai manzon Allah ya faɗa ƙarshen wannan hadisi, yace qatalallahu al-yahuda, qatalallahu al-yahuda, yace Allah ya la'anci yahudu, dan me, inna Allah ta'ala lamma harrama alaihim shuhumaha, ubangiji ta'ala yayin da ya haramta musu kitse na dabbobi, jamaluhu, sai suka tara kitsen sun maba'uhu, sannan sai suka sayar da shi, ba aka lo samanahu, sai suka amfana da kuɗin da suka sayar da shi wajen ci ko sha ko tufafi. To kaga wannan dabara ne wajen mai, wajen shin haramun. To shi yasa sai aka la'ance su. Sai malamai suka ce irin wannan dabara da yahudu suka yi wajen halatta abin da yake haramun ga shari'a, kowane ne yayi a yau, shi ma wannan la'anta za ta hau kansa, domin aikin ake kallo ba wai waye yayi aikin ba, munin aikin. Ubangiji ya haramta musu kitse, an gane ko, haramna alaihim shuhumahum illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya aw ma ikhtalafa bi amrin, kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul an'am, an haramta musu kitse. Da aka haramta musu kitse sai suka yi, sai suka tare kitsen suka ce su ba za su ci ba, amma za su iya sayarwa a yi amfani da shi, an gane ko, su kuma su amfana da wannan kuɗi. To wannan sai ya nuna wato ainihin la'anta ta hau kansu kenan. Wannan katala haka wadansu malamai suke fassara katala da sunan la'anta, wadansu kuma suna fassara shi da halaka, domin sukan ce fassara katala Allahu ko kutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar, ko kuma qatalahum Allahu anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum, da sauran dai waɗannan lafazozi da aka yi amfani da lafazin katala. Da yaso la'anta ba ya bayyana ba wani, wa man yakfur mu'minan mutamidan fa za'u jahannama qalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wala'anahu wa ajalahu azaban azim, sai kawo lafazin la'anta. To da Allah na san la'anta da sai kawo lafazin la'anta, amma da yake nufi da katala, sai suka ce sai mu dauke shi daga katala yuqatil ne muqatalatan wato mufa'ala ne na alqatlu alqatl kuma shine kisa kisa kuma na sa ayi halaka wato anayi mutun arasa to kenan qatal lahu yahud ma'ana Allah ya halakar da su Allah ya damar yahud ko Allah zai halakar da su gobe kiyama ko ya zanto labari ne Allah ya halakar da su ko ya zanto du'a'un alaihim bil qatl kenan ko wanda kuma suke ba an gane ku saboda wannan aiki da suka yi na kokarin halatta wato ainihin abin da yake na haramun. Wa alaikum salam. Yana nan wancan magana, wancan magana tana nan wannan matsala ne.
Mutum ya zo ya kama yaro.
Eh. Za su shiga, me zai hana su shiga? Wancan hadisi ya ce wa mala'iku rahama ba sa shiga gidan da yake akwai hoto ko akwai kare. Magana ta yi a'am. Maganar halattun ajiye ɗan sanadin wasan yara, magana ne khas. Mala'iku suka ce lata aro da zainal a'am wal khas. Sai ka hada hadisin kai fassara, sai ka ce duk gidan da yake akwai gunki a cikin mala'iku rahama ba za su shiga ba sai fa in ya tsananta ta wasan yara. Duk gidan da yake akwai kare a cikin mala'iku rahama ba za su shiga ba sai dai in kare an ajiye ne don gadi, kamar da manzon Allah ya bayyana. Ko kare ne wanda an ajiye don farauta shi ke nan za ta haru gobe nan an wani fas faɗin wancan hadisin shi ne aka keɓance aka ce banda kaza exception ne aka yi banda kaza amma in ba wannan wanda aka ambata cikin hadisin ba komai ya shiga in ba ɗan tsanantar wasan yara ba dukkan wani gunki da aka ajiye a gida to mala'ikar rahama dai ba zai shiga ba dukkan wani amma wanda zai karɓi sunan hoto mala'ikar rahama ba zai shiga ba.
Ai shi mai sai wannan bayan ga masu
yin tsamiya wancan to kaga nan to kaga wannan shine illa da aka dace na kaira wannan ya farkan ba za a iya cewa ya halatta ba kai saboda idan mun kasa adadin madan da za su zaya kila kashi 9 cikin 10 nasu ba wadanda za su zaya bane dan wasan yara sannan baya da kuma akwai abin da yake yafi ya sanan muni wadan su kuma ka da ake sayarwa adadin da zaka samu irin musamman ko nan jarabo sun da wajen ne tourism irin yan yawon bude ido za su zo sai wani hoton wani arde da katon yara yake haka an yi shi na eh ko ba haka ba ko wani daga jirgin da yana noma ya yi wani da su ko wani dan garo daga ruwa guda biyu an yi mutum-mutumin sa haka da sauransu to su turawa suna tsaya wai sun zo afirka yawon bude da gudun siya kuma mutane mu suna sayarwa wannan haramun ne kaulan wahida duk wanda yake cinikayya da wannan ya yi kokari ya tuba ya dana in ba haka ba abin da yake ce haramun ne. Eh? Ko da gani ne? Eh. Na'am. Tana waje akwai wa rasulun bambancin nuska ne a iya samun nuska ta sa bambam tsakanin wata nuska da wata tsakanin wani kofi na littafin da wani kofi na littafin abinda Allah ya haramta da rike da abinda manzo Allah ya haramta sawa an kawo sunan manzo Allah ko ba kawo ba Allah ya haramta a matsayinsa na mai doka manzo Allah ya haramta a matsayinsa na mai gisarwa. Na'am. A wannan takalmi duk ya kamata a kauce masa, duk takalmin da yake akwai hoto ya kamata a kauce masa, ko da na yara ne aka ci kwafi. Kaga Turawa sun san wannan illar, shi yasa duk sai suka duk abin da za su yi mana sai ya kasance akwai irin wannan shirmin ne. Musamman kayan mata da kayan yara, da wani ga wanda babu hoto a ciki. Kaga kauce masa wannan kamar ya zama dole kauce masa ta kowace irin hanya. To shi yasa ake son mutane su zanto masu cin gashin kansu da. In mu za mu saka wa kanmu tufafi, akwai buƙatar sai mun sa wannan a jiki. Amma tun da saka mana za a yi kaga za mu shiga cikin garin kira. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. أنك حديثي لك عبد الله بن مسعود قال شكرا للدعاء yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi na cewa idza ikhtalafa almutabai'ani idan masu cinikayya biyu suka yi sabani mai saye da mai sayarwa walaysa bainahuma bayyina ko babu wata hujja babu wani shaida tsakanin su to maganan wa za a karba fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'a to magana maganar mai haja ba maganar mai saye ba maganar mai haja ita ce dahir ita za a yi aiki da ita, aure su fara kane ko kuma su fara tirkayyar. Wannan hadisi in muka koma sababin kawo shi zai fi wayar mana kai. Abdullahi dan Mas'ud ne ya sayar da wani adadi na bayi ga wani mutum mai suna Ash'ar. Sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce, cinikayyar da muka yi na sayar maka dai bisa ga kuɗi wuri na gubar wuri dinari ko dirhami 20,000. Shi kuma ce a'a 10,000 ne. Abdullahi dan Mas'ud ya ce 20,000, shi kuma ce 10,000 ne. Ba an yi ji gaba tsakanin mai sayar da mai sayarwa. Sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce, to na ji manzon Allah na cewa idza ikhtalafa al-mutabayyi'an, idan masu tsirkayyar biyu suka yi sabani, wa laysa bainahuma bayyina, ba wanda yake da shaida kan abin da ya faɗa. Fal qawlu ma yaqulu rabbul isla, in dai ana son ai kasuwanci to sai a karɓi maganar mai kaya. Aure ta tara kane in shi mai sayi ce ni ban yi dan karɓi maganar mai kaya ba, to sai su fasa kasuwanci, rike kuɗin ka rike hadisa. An gane ku? Wannan shi ne abin da yake daidai, wannan hukunci da manzon Allah ya barke, nan kaga adalci ne shari'ar musulunci. In dai an yi sabani babu wani dalili, to al qawlu ma yaqulu rabbul isla, aure ta tara kane, to abin da mai kasuwanci, abinda mai haja ya faɗa shi ne abin da yake daidai, ko kuma ya kasance son abin nan, aure su tara kane ko su abin nan. To shi wannan kwallon ko sai a haka za ka karɓi maganarsa? Waɗansu malamai suka ce eh, waɗansu suka ce a'a, maganarsa tare da rantsuwa. Sai ya rantse ya ce wallahi na sayar maka da wannan haja na 2,000. To shi kuma ko ya karɓa in ya yarda da rantsuwarsa, ko kuma shi kuma ya rantse ya ce wallahi ni kuma na taya 1,500 ka manta. To in suka rantse kowa tsaya kan matsayinsa, to shikenan sai dai a fasa kasuwanci. To rike kuɗin ka rike hajarsa, shikenan kowa ya tafi sa. To wannan shine inda rigimar take, idan sana'a ce, idan sana'a ce aka yi leburanci kenan, wanda an kulla tun kafin a riga a yi abin da sai sabi kotu kenan. Sai alkali ya kimanta abin da yake ya dace a baiwa mutumin da ya yi leburanci kaza ko aiki iri kaza, kaza ne ya kamata a bashi a yi ne, ko a awa 10, ko a awa 6, ko a awa 9. Kaza ne kamata a bashi, shikenan sai wancan ya bashi, shikenan an huta da rigima. Shikenan kowa tsakaninsa da Allah. Mu yanzu an so mu ce karfe rigima, ya rantsa kan gaskiya ko ƙarya, wannan kuma shi ta shafa sai shi da Allah. Amma mu dai kasi mana fada a zahiri, shi ne shari'a ta kawo mana magani. An gane ku? Wa'alaikum salam. Abi Allah tabbata dole ya sani. Ana magana kan cewa sun yi rigima ne, ka shi ya ce kaza muka yi, shi kuma ya ce ba kaza muka yi ba, ka ga wannan na iya faruwa. Amma ka'ida da ma'aibu za ka fara yin leburanci sai ka san maza ba, kai ka san fadin aikin da za ka yi an faɗa maka, shi kuma ya ce kaza, ba shi ne abin da annabi sun kawo sabon wani ne? In ne urida an tunki haka in da bana tayya ha tai ne, ba ya faɗa abin da ba, yanzu zan aura maka yata, sadaki shi ne mai ala an ta'ajurani 8 hijjat, ka zo kai mun kwadugo na shekaru 1-8. Abin da nake bukatar kenan, in kai ka biya sadaki, fa in atmamta 10 fa min indik, yace in ka cika shekara 10 to wannan falalar ka ce, amma ni takwas ma sai isa, amma in ka kai 10 to yayi daidai kuma. Kama wurin da na cika ale tare da haka ba na so mazan ka maka, ka zo da barci shekara 10 ba sai maka ta maka me wani shekarun nasu ba idan da wani ko. Amma Allah ta bude matan da za su sai ka leburanci shekara 10 ai lalle ba ta ma yake bane ba. Idan ya ɗauki ta kuma ya halatta muwa shari'a, ba dai ya ce zai biya ba, fi zimmati ko da bai biya ba ya halatta ya kusance ta, ba ko zai kama ta gudu ba. Idza ikhtalafa al-mutabayi'an wa laysa bainahuma bayyinatun fal qawlu ma yaqulu rabbu fil'a, rabbu ana bi ma'ana sahibu kenan. An gane ko dan rabbu yana zuwa da ma'anar ubangiji, yana zuwa da ma'ana sahibu, kamar da Allah ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaga rabbuka bi ma'ana khaliquka, amma rabbil izza bi ma'ana sahibul izza, gashi din rabbu ne kuma cikin aya daya, amma ma'anar wannan daban da wannan. Domin rabbika mimma yadhafukul khaliq, mun ba da dafatar makhluk ila khaliq, amma rabbul izza min ba da dafatar sifati ila mawsuf biha, da mun sahibul izza bi ma'ana allazi yattasifu bil izza, amma rabbuka bi ma'ana khaliquka allazi khalaqaka fa sawwaka fa addalaka fi ayi suratin ma sha'a rakabaka. An gane ko? Hadisi na gaba, wa an abi mas'ud al ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an thamanil kalbi wa mahril baqi وحلوان الكاهن muttafaqun alayhi. Wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Mas'ud al-Ansari, Allah ya kare shi a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani an tsaman al-kalbi dangane da kudin kare, haramun ne ka sayar da kare ka ci kudin, wa maharil bagi da kudin da ake baiwa karuwa ko mazinaciya, abinda aka bata dan ai fasikanci da ita, wannan kudin ya zama haramun cin su. Kada mahar asali sadaki ne, to amma asalin mahar al-arti shine iwar, wato abinda ka bayar fansar ka zakira, dan abinda mutum ya baiwa matar da ya fasikanci da ita ya bata ne a madadin amfanuwa da yake jikinta, to wannan shine sai aka ce haramun ne wannan. Wa hulwanil kahin, haka kudin da ake baiwa goka dan ya goka shi, shi al-kahin shine wanda yake da awar sanin gaibi, da shi da al-arraf duk ɗaya ne, wadanda suka ce a'a al-arraf wanda yake da awar sanin gaibi na abin da ya buya ba abin da ya faku a baya, amma al-kahin wanda yake da awar sanin gaibi na abin da zai faru gobe ko jibi ko gata, ka je ya duba maka ya ce za ka yi kaza ko ba za ka yi kaza ba, za ka yi arziki ko ba za ka yi ba, sana'a da sa'a ko babu, sawa'un wannan mutum zai yi wannan dubar tashi ne ta hanyar wato taulari, dan akwai wanda yake duba ta hanyar taulari ya ga tauraro iri kaza, ce ai tauraro iri kaza in ya fito akwai alkhairi, tauraro iri kaza in ya fito babu alkhairi, duk dai ya zama boka ko ya zama malamin duba, kuma wannan abin kafirci ne fitan daga musulunci, ko kuma yana yi ne ta hanyar kasa ya tara kasa, wato ya zane akan kasa ya furta ya gano maka ko ya gano miki cewa ga inda arzikin kiki ko mijinki na gabas yana nan tafi, duk wannan dai ya shiga ciki, dan galibi mata su aka fi dan fara a wannan babin, ko kuma wanda zai maka duba da kowace irin hanya da ka duba dukkan su haramun ne, an gane ku, wannan kudin da suke samu ya zama haramun. Naha an tamannal kalbi, annabi ya hana kudin kare, haramun ne cinikayya da kare ko ka saya ko a sayar maka, shi duk wanda ya sayar kudin da ya ci ya ci haramun kenan. Wannan magana haka malamai guda uku suka tafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Shafi'i, in banda Abu Hanifa da ya karkata cewa a'a wai idan mutum zai karan zai masa gadin gida ne babu laifi, ya ce ma kai ko ba gadin gida ba zai ba, shi dai wai haramci a hana wanda aka yi dan munin sa ne, amma ba dan ya kai matsayin haramci ba, amma wannan magana ba ta da asali, dan kan wani ya ganta ne ya kafa hujja da ita haka na kawo ta, da haka dai zance wanda yake daidai wanda yake tafiya da zahirin hadisi haramun ne cinikayya da kare ko wani irin kare, ko da irin karen da aka maka izini cewa ka ajiye a gida dan gadi ko wanda zaka yi farauta da shi, baya halatta ka ba da kuɗi ka karɓe shi sai dai ka je ka sunto shi, ba a sunto kari ko ka je a baka kyauta ka roki alfarma a baka, amma baya halatta sai shi, kawo yanzu akwai attajirai da irin yan boko nan wanda suke da gida a bayan gari wanda suke zuwa kasar waje su sayo kare mai tsada, ka ga kare wajen dubu hamsin, ka ga kare ana maganar daloli, haramun ne Allah ta Allah haramun ne.
Sai
a kashe shi, in yana kashe dabbobin mutane kan mai amfanin sa.
Cinikayya
ne wannan, shi ma bai halatta ba. Ai shi yasa muke mukaddama ba, akwai bala makaya da wata bada aja a bada aja. Addadin nan ba dukiya ba ce? Ba dai yana gidan bane, tsawon a cikin ɗaki yake a waje yake, ba dai gidan bane ba, kewayen gidan yake ba, dan za ka je shi a gidan mafarkin ko cikin kewayen gidan ka. Dan kan mala'ikun su mai bambanci a ciki, kakara a kofar gida kawai ka ajiye shi, duk ba gidanka bane ba, ba cikin hurumin gidanka bane ba, to mai bambanci, ba wani bambanci, shi ne wanda wancan ya bara da zama kasar banda karen gadi, karen gadi ba ya hana mala'ika gida gida, na annabi ya izini a gida. Na uku sun kai bai shafi naka ba, bai shafi gidanka ba, bai shafi gidanka ba. Na
maganin duwa da kai
ne,
amma su yi wadda fokas na tv ya halatta ita da maganin
shi, wannan masu wadda fokas da suke kawowa galib ba duba ba ne ba, domin yin amfani da taurari iri duniya, akwai taurari da ake amfani da su don duba, akwai kuma ilimin taurari wanda ake lura da izina da taurari dangane da canjawar yanayi zuwa iska ko zafi ko ruwan sama ko daukewarsa, wannan babu laifi, dan Allah ya ce wa bin najmi hum yahtadun, wannan duk wanda ya san sai yake aiki da shi. Amma abin da yake faruwa shine alamun da za a karanta a jikin taurarin wanda ke nuna iska za ta zo da karfin kaza, za ta ci kilomita kaza cikin kowane awa kaza, waɗanda suke yi yawanci ba musulmi bane, ba shi yasa idan sun zo faɗa ba sa cewa insha Allah, to shi yasa sai da sun faɗa ba kuma karshe Allah ya kunyata su. Shi kuma alama ce, alama na in Allah ya ga dama zai iya canja ta, ko ba haka ba? Yanzu Allah ya sanya cin abinci ya zanto sababi na daina jin yunwa, shan ruwa ya zanto sababi na daina jin mai kishirwa, amma lallai ne dukkan wanda ya ci abinci da na jin yunwa ko duk wanda ya sha ruwa da na jin kishirwa, idan Allah ya jarabi mutum da rusu ba sai ya ci shan ruwa ba ko baya kwalin wata kishirwa? Ashe sababin da Allah ya sa daban shi sai mutum ya haɗa shi kuma da insha Allah, tunda komai yana gudanar da kudurarsa. Amma tunda ba musulmai ba ne, duka fure ne kawai sai su faɗa sai za a yi ruwa gobe ko ba za a yi ba, to shi yasa wani lokacin sai da an yi, wani lokacin kuma ga Allah ya karya kayi da sababin ko ba yi. Babu wannan babu laifi, baya cikin bokanci. Su masu taurari wanda suke duba da su
mutanen masu ke laraba gana ta ƙarshen watan Muharram ne kowai ko safar ne, duk wannan duk yana cikin barkushin na laraban larabawan jahiliya. To irin wannan shi ne jingina alherin zuwa ga dare ko rana ko tauraro kansa, wannan shi ne harama ƙaunar huda. Amma lura da tauraro ɗin dangane da ya kaɗawar iska, wannan babu wani laifi a ciki da duk wanda ke da wannan ilimin.
Shi
ne mai
sai je ya samu mai aikin kwatar da zami kwakwata sai ce masa na karfi kudin dinki na 300, misali lokacin tare da ya mai aiki ya zo
ya ce 500
ya ce
500
shi mai matsayin wani kudi
haramu kawai wani da duk telan da zai karfi kudin aikin hannu cewa 500 amma ya je ya biya mai aikin hannu 300 bayan ya ce wannan tabbas 500 ne, to ya zama haramu. Abin da kawai zai yi in yana so wannan kudin su kubuta yayi lissafi gaba daya, za a yi min riga da jamfa da wando aiki iri kaza, ko a yi min babban kwano ko a yi min bula kura ko kaza, me ya yi kudin sa? Ya ba shi kawai ce kudin ka kaza ne zaka biya, idan ya je ko naira dari ya bayar mai aikin hannu ya halatta abin da ya ci. Amma shi da kanshi ya bayani shi kudin aiki na kaza ne, kudin aikin hannu kaza ne, kuma in je wurin aikin hannun nan ya rage ya dora akan wani abin da ba shi ya faɗa wannan ba, ya zama haramun kenan. Haram da ya kuma bai sunan wannan wancan na farko, wancan na farko ya tsada aka yi da shi, ni zan je da wuri aikin hannu ba ruwa na da ni abin da nake so ina son dinki iri kaza mai kudin sa, shi kuma yasa an fara shi yanka mu ba amma dai ba shi ne san ba sai aikin hannun mu kai ka san su ne da zaka rika ba su da kanka, kaga da shi da su da shi da su kamar wani dan karamin kamfani ne, amma rashin haɗin kai ne irin na mutanen mu, amma kamfani ne in ba aka bayi yawanci zai fitar da fasalin rigar ya yanka wuya ne ya je ya kai, ba zai zo sake haɗawa ba sai masu aikin wani sun yi mai sun kare sannan kuma shi ya zo ya haɗa, kamfani ne. Amma yawanci mutanen mu ha'incin zaman yau da gobe ne da rashin gaskiyar mu shi yasa ba ma ci gaba. Amma ba haka masu wannan da tele zauna shi kadai gare ya samu mai aiki samu su teloli biyu ko uku su samu katon shago su yi masa dan ado su dan ado ta fila don dan katon sabon da masu aikin hannun su shikenan sana'a ta zauna da gindinta. Amma kowa na kashi da kowa ko kowa na ganin kowa, kowa na sai kwace customer kowa, dole sai a samu rigima ko ba haka ba? Kuma yawanci dai mu saba da aiki na haɗin kai ba galibi mun saba da kowa ya cika shinkasa.
To mana shi wannan assalamu alaikum, wannan magana ne yake akan haramun ne, kuma haramun Allah ba ta aiki mutum da haka ba karamar magana ba ce ne a ce. Misali mata ce tana da ɗan miji, ka san wannan miji abin da yake kawo mata haramun, idan mace sani ba ta ci ta ci abin, amma sai zama ta sani cewa sai ya je ya nemo haramun yake mata sai ke ba ta ci, me ya matsayin cin wannan abincin da ta
kai? Magana idan mutum na cin haram ba a karɓar aikin sa wannan fa ne, don muna da hadisi cikin Bukhari wanda manzon Allah ke cewa kun san al-muflis, annabi ce kun san al-muflis, sahabbai suka ce man la dirhama indahu wala mata, wanda baya da kuɗi baya da haja, sai manzon Allah ce a al-muflis min ummati huwa alladhi yati yawm al-qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajjin wa sawmin lakin ma ata kad akala mala hadha wa daraba hadha wa shatama hadha wa safaka dama hadha, kaga ya ci dukiyar wani ya zubar da jinin wani, amma tare da haka duk ya zo da mai
ya zo da sallah, ya zo da azumi, duk sun yi annabi sai musu yi ba. Amma inda rigimar take, za a rinka daukar ladan ana biyan mutanen da ya cinye kuɗin su, a ta daukar ladan ana biyan mutanen da ya cinye kuɗin su ko ya zubar da jinin su, a shi za a dauki ladan babu shi. To ga maganar haramun yana rushe aiki wannan daban ne, ina ba ta gafanci wannan. To sai mu koma kan ruhin maganar, mace mijin bana aikata haramun, cin haramun kuma wannan kowa ya san cewa bai halatta mutum ya zo ci haramun. To mace sana'ar da mijin take haramun ne kuma ya kawo zuwa ciyar da ita, ita in ta shiga ci haramun. Bata ci haramun ba, sai dai zama da shi akan wannan a matsayinta na mummuna, kamar yarda ne da saban Allah da yake, a nan ne zunubin yake. Kun fahimta da kyau? Amma mu ce abin da ya kawo mata ta ci ko ta daura da tufafi ta sanya haramun, wannan ba mu da nasi a kai.
Ko ta sani.
Amma zama da shi, in ta ci gaba da zama da shi akan wannan, ya zama amincewa ne kan yayin. Ya saban Allah, to wannan amincewar na a matsayin ta mummuna, zuciyarta ta rasu na cewa ta yadda saba ma Allah, har ta zauna da mai wannan saban, to a nan laifi yake. Amma ba a san abin da take ba, dan dole ya ce dai ta koto wata hanya. Naha an samanin kalbi wa maharin bagi, maharin bagi, asalin lafazin bagi daga baguyun ne, wato ba da gainun da wawun da ya, to amma sai aka canja wato wawun din da aka ibdal da ta koma ya, sannan damma da ke kan ra kuma ta koma kasra sai zanto bagi, wato fa'ulun ne da ma'ana fa'il, wato bagi mazinaci ke nan, akan ce baga, wato idan mutum ya aikata zina, yamma sai ce bagatul mar'atu tabghi, wato mazdarin shine bigha, an gane ko la tukrihu fa hayatu kum anil bigha'i in aradna tahassuna li tabtagu ardal hayati dunya, al bigha shine aikata zina, maharin bagi kudin da ake baiwa mazinaci haramun ne, wa ulwanul kahin ha kudin da ake baiwa malamin subbu ko mai duba ko mai bokanci, dukkan su waɗannan haramun ne. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi imamu al-bukhari da imamu muslim suka rawaito. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا. عندما حديث لك جابر بن عبد الله حديث من أكثر شيء كنا أيوه إن شاء الله أنه كان على جمل له قد أعيا. جابر بن عبد الله سنة بيت هذا مزان الله شي جابر يكسر جيكم من الأقومين فقد أعيا الأقومين يارج يارج تبيع تكيس أمبلو جابر أكثر بايا kular baya, to dama siyasar manzon Allah in yana tafiya da sahabbansa shine a ƙarshen baya, dan duk wanda ya gaji manzon Allah ba shi lift haka shugaba ya kamar ce zaba, shi shugaba kullum motar sai ta ce a ƙarshen baya, ta ga da giya tana gaba, dan in wani motar ta yi banjo ba wanda ya sa shugaba ya ce a ci an gyara tayar wannan, ba shi ne shugaba ba, ya zai balla guje farkawa baya, ma'ana ko da ta yi ta yi kwanci tun ina cikin tsayar rikin gaba shi kenan, ne an farna ba kenan, sai su gudu ba su zira ba. Jabir yana kan raƙumi kada a ya fara da an yi sayi ba ku da ya gara kuma ma ya dame shi saura ka ɗanyar tsaya ya sauka ya ɗauke kayansa ya kone raƙumi su gada min Allah ya sadaukar, shi ne fara da an yi sayi ba ku a tasiri shi ne wato a tabbiya yi barri da zin mata huwa alhu, wato ya sake shi kawai ya je ya ci gaba da gadaran basa. Kala Jabir ya ce falahikalin nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya zo same ni, duk kowa ya tafi an farda baya ne kada ya sai manzon Allah kuma na baya ya ga waye aka bari a baya. Falahikalin nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya zo same ni, fada'ali sai ya yi min addu'a, wa darabahu, sai manzon Allah ya zunguli wannan raƙumin da hannunsa, saboda mu'jizar annabi fasara sairan, sai raƙumin ya zakura yana wata irin tafiya lam yasri mislahu, tunda yake bai taɓa yin sauri irin haka ba saboda mu'jizar annabi. Fakala, sai manzon Allah ya ce da Jabir, bi'inihi bi'uqiyati, sayar min shi uqiya daya, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu Jabir ya ce la a'a manzon Allah, wani sayar ba wani sayar ba. Sun makala, sannan ya sake cewa bi'inihi, ka sayar min da shi ya Jabir. Jabir ya ce fa bi'tuhu bi'uqiyatin, sai na sayar masa da uqiya daya. Uqiya din shi ne dirhami 40, kowane dirhami daya shi ne zai baka wato gram 4 da kuma rabin gram na zinariya a yau, wato sai ya sayar masa da dirhami 40 kenan, shine uqiya daya. Amma washtaratu humlanahu ila ahli, na shartanta masa cewa to amma bazan baka raƙumin ba sai na je gida, tunda yanzu an yi miki, idan aka yi cinikayyar ba sai Jabir ya ba annabi raƙumin ba shi ya sauka, yace a a na yadda da cinikayyar, amma sharadi bazan baka hajar ba sai an je gida. Sai manzo Allah ya ce na amince a tafi gida. Falamma balattu, Jabir yace lokacin da na isa gida ataituhu bil jamali sai na kawo annabi rakumin sai ga rakumin ka Allah ya kawo mu gida lafiya fa na kadari ni zama na shi kuma sai ba ni kudin rakumin thumma rajatu sannan na koma na tafi gida fa arsala fi athari sai annabi ya aika cewa abi sauna ikrauni fa qala sai yace aturani ma kastuka li akhudha jamalak shin kana tsammanin nayi maka magana ne na falla kasance da kai dan in karbi rakumin ka kunzu jamalat kun gwada kuminka wa darahimaka kun ba kudinka fa huwa laka na baka kyauta muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa hadha siyaqu li muslim asalin siyakin wannan hadisi na muslim ne to a gurguje abinda wannan hadisi ke nunawa na hukunci annabi ya ce Jabir sai musu lakumi Jabir ya ce a wato sai wannan ya nuna idan annabi ya yi umarni kan al'amuran da suke na duniya ba wajibi ba ne bi ko amma al'amuran addini fa tilasta ya bi dan da a ce wajibi ne da ya Jabir sai ki abin nan ko da yake a wata riwaya ce waye la walakin ni ahabuhu laka yace a madarijin sai muka dai zan baka kyauta manzo Allah ce a sayar mun dai har aka sayar masa kuma hadisin na nuna kullace da kai a tsakanin shugaba da wanda yake shugabanta an gane ko idan gwamnan garin ku ya zo gidanka mai kyau yana so ya saya sai a yi kasuwanci ba zuwa za a yi a haɗa kai da lan ansabi a kwace maka fili ba ko a kwace maka gida ba cinikayya za a yi kuma ya halatta a sa kuɗi ka ce a ƙara a sa kuɗi a ƙara ya halatta ma ka ce ba za ka shirya ba kuma babu yadda gwamna ya iya ba yadda shugaban karamar hukuma ya iya ko minista ko shugaban ƙasa wannan in ana shari'ar musulunci wanda ake jin tsoro ba haka take wannan ita ce shari'ar da mutane ke jin tsoron faruwarta cike take da adalci cike take zaman zaman lafiya saboda haka yake cewa wato sai dai ka sayar mun kaga manzo Allah na iya cewa ba ni shi kyauta Jabir ba shi amma sai ce sai dai a sayar masa sannan wannan kuma na nuna idan mutum ya sai haja a wurinka ka iya sarkanta masa yin amfani da ita zuwa wani lokaci amma duk zaka yi wannan ne tun kafin ku rabu daga wurin kullace na kayyar ka sai mota ya ce to shikenan amma da Allah ka bari gobe zan je da zai ce dawo sannan in baka in ya yarda shikenan ka sarkanta masa wannan an sai motarka an sai mashin ɗinka an sai jakinka an sai galma an sai wani abu naka dai ka sharɗanta amfani da shi arfanan da ba zai cutar da hajar ba nan dai kuka dawo ko zan ƙara sauri kaza wannan babu laifi da an yi haka cikin shari'a ta musulunci na ga sai mu dakata haka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan kuma kuskure kuma Allah ya ku bari a kira sallah sannan sai a tambaya insha Allah wa alaikum assalam wai hakuri waɗanda suke rubuta tukunan wani gabe su da hankali wannan ke cewa matsayin ajiye amfanin gona a cikin shari'ar musulunci halal ne ko haramun ne wato shi ajiye amfanin gona ba wai daga zaran ka ajiye ba ne ya zama haramun sai yan an samu ɗaya daga cikin illoli guda biyu ko duka biyu illa ta farko ya zanto ka sayi amfanin gonan a lokacin bazara lokacin raninsa lokacin da ake karancinsa kai sai ka saya kuma illa ta biyu ya zanto ka yi hakan da manufar ya ƙara tsada don ka sayar nan gaba to wannan ya zama haramun kenan amma dukkan mutumin da ya sayi amfanin gona lokacin kakansa gashi na a kasuwa bajaja da manufar cewa nan gaba idan bukatarsa ta zo zai sayar ya nemi riba a kai wanda yake ba da nufin tsawwala wa jama'a ba riba ba irin wadda ta halatta a kasuwanci ta yau da gobe wannan abin da ya bai haramun ba na faɗo wannan tun kwanaki a cikin karatunmu kuma wannan shine duk abin da malamai suka tabbatar ka duba littafin majmu' na Imam Nawawi ko littafin Mughni al-Mughni na Ibn Qudama kai ko da littafin Mudawwanatul Kubra na Imam Malik ibn Anas fatawoyin da aka yi masa ka kuma duba littafin al-muhalla bil athar na ibn hazm al-zahiri da littafin sharhi imam muslim da yawa imam an-nawawi da imam an-nawawi kai da yana sahih muslim duk mutum zai ga wadannan maganganu hadisin da yake maganar haramcin ajiye amfanin gona imam muslim ya ruwaito shi abinda hadisin ke cewa la yahtakiru illa khati ba wanda zai boye ya taskance amfanin gona sai mai kuskure to ɗaya daga cikin marwayatan hadisin shine Ma'mar ibn Rashid an ganshi yana tara amfanin gona ya ajiye sai aka ce gashi ka ruwaito hadisin haramcin ajiye amfanin gona kuma kai kana sai ka ajiye ka sayar sai ce ku ne ba ku fahimci hadisin ba amma na fahimci mai na ruwaito duk malamai sun yarda arrawi adra bi ma rawa min ghairi marwayacin hadisi shi fa kowa fahimtar mai yarwaito bayan waɗansu da za su yi masa sanin abin da shi yarwaito ba, an fahimta ko? Da haka idan mutum ya zo lokacin kaka an kawo amfanin gona, duk jama'a kowa ya kawo nashi yana son ya sayar, ya ware na amfanin gida, ya ware wanda yake so ya sayar don harkokinsa na gaba, wani na so ya canza jardin gidansa, wani ya so ya kawo aure, wani zai aure da ɗansa, wani zai aure da ƴarsa, wannan sayan amfanin gonan a lokacin nan shine abin da shi manomi yake so, dan in ka haramta sai ka cutar da manomi, me zai yi da dawar a lokacin? Ya ajiye ta amfanin gona, yana so ya sayar da ranar saboda bukatun yau da gobe, wanda wani sai shekara yake canja kaya a kaka so ɗaya, daga nan kuma sai wata shekarar, to sai ka sai haramun ne a sayan aji. Wannan kuskure ne, babu wani malamin fikihu a duniya da ya faɗo wannan, zan iya kalubalantar ku, ba malamin fikihu da ya faɗo wannan a duniya. Amma abinda malamai suka ce shine, in a lokacin ana tsananinsa da rani ba lokacin kaka ba, an fara neman abinci an rasa, shi kanshi wanda ya sayar da yanzu yana neman ya saya, saboda dama ba da ikon da zai ajiye gaba ɗaya na shekara wani. To a daidai lokacin sai kuma ɗan kasuwa ya je ya saye a kasuwa, dan yanzu shi kaɗai zai sarrafa kasuwa, to wannan kowa san haramun ne kaunar wahida. Akwai wanda haka suke, sai sun je an fara neman abu an rasa, sai su tura ma ƴan korensu su je ƙauyuka duk su saye na ƙauyen. A kawo ajiye a cikin sito, in ya ji ma a kowane wuri ya je ya sayar, sai an ji karar babu a ko'ina sai shi kadai don ya sarrafa kasuwa da yake so. To wannan yana rayuwa ne kamar da jinin bil'adama, saboda haka abin da ke haramun ne kawar wahidan shi ne hadisi ke magana a kansa. An gane ko? Amma wanda ya je ya sayi gero ko masara lokacin kakarsa ba ta daga shi nan kwano ana sayarwa naira 40 ko 50, ya zo ya sayo shi da aka zo bazara ta yi, ya zo sai naira 60 ko naira 70 ya tiri ban naira 20 ka ce masa ya yi haramun, to babu kasuwanci a duniya kenan. Gaba dai babu kasuwanci kenan, domin duka abin da wani ya so ya ciri ba sai mace shi ma ya shiga cikin wannan babin, to kaga ba za mu iya shigar da wannan babin. To kaga wannan su ne marasa tausayi ga bil'adama, wannan sai dai mu yi musu wa'azi ga marasa tsadar da su, amma tun da dai lokacin kaka suka saya lokacin birla suka sayar ba sai ihtikar ba, amma tsadar da suka yi babu tausayin bil'adama ce. Ka sai abu naira 20 ka zo kana sayarwa naira 80, ka kamar yan black market, ka ga ba su da tausayi galibi, saboda zaka zo waɗansu daga cikinsu suna addu'a ma Allah sa a rasa mai, ka ga ya zama rashin tausayi kenan. Wannan kuma yake cewa menene fasarar wannan ayar, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'an al azim, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'an al azim, wannan ayar tana cikin suratul hijr. Abinda Allah yake cewa da manzansa, hakika mun baka saba'an minal mathani, wato bakwai cikin al'amuran da ake yawan maimaita karatunsu, wal qur'an al azim, kuma mun baka qur'ani mai girma. Malaman tafsiri sun tafi kan cewa wannan saba'an minal mathani din su ne suratul fatiha, ita ce suratul fatiha din tana da kunshe da ayoyi bakwai ne. An gane ku? An baka ababai guda bakwai, wato ayoyi guda bakwai, minal mathani, cikin abinda ake yawan maimaita karatunsa, shi ne al qur'ani mai girma, abinda da ake yawan maimaita karatunsa. Wal qur'an lazim, kuma mun baka alqur'ani mai girma, sai wannan ya zanto mun baka ataful aam alal khas, aam bace al khas shi ne saba'a min al masani, sannan ka ambace al aam wa huwa al qur'an, wanda yake yashmalu saba'a al masani, wannan kuma yana da yawa cikin alqur'ani, ataful aam alal khas ko ataful khas alal aam. Wa akwai karnukan da ake baiwa horo na musamman dan saboda gadi, ya halatta a sayi su? Ai mun riga mun ce da annabi ya haramta sayan kare. Annabi dai bai iyaka ce ba, an ce bakin kare shaidan ne ba, ai ba wai shaidan wancan iblis ko shaidan cikin karnuka, kasa akwai shaidanu cikin mutane, akwai shaidanu cikin aljanu, to kuma akwai shaidanun karnuka, shi bakin kare ko cikin karnuka shine shaidanin su. Abin da zai cikin jikin wa alaikum salam. Ai babu laifi dan dai ya samu karan ba, shi dai da a saya kan gara abu kowace hanya mutum ya same shi yauta, da hanyar ta dace da ba ya kasance hanyar da ba ta dace ba wala fadi umumi ya kamata sai kawo fasu wa alaikum salam din da tabbatar da ya bashi kyauta bai halata ba dan kai ta auna lalle sai marudwan bai halata kai ta bace kina wajen aikin barna ko da kai ba za ka ci ba ka ce maka mai ci ya ci bai halata ba a gaskiya wannan bai kamata ba tunda manzo Allah ce za a ta kummantar zauna dinahu wa khuluquhu mutum idan ya zo in kun yadda da addininsa da ɗabi'unsa to ku aurata masa to mutumin da yake kasan sana'arsa ta haramun ce yanzu ka yadda da addininsa ka yadda da ɗabi'unsa to ba za ka ba shi aure ba kenan shi ne abin da ya kamata kamata ya duk mutumin da an san cewa sana'arsa ƙarar haramun ce ƙawal na wahidan kamata in ya je neman aure a nashi a ba za ce kara aure nashi ba da aka yi masa ai ta iya yiwuwa shi ne ba da kirki kuma ƴarsa ya zanto tana da kirki ba za mu ce wannan ya shafi yarsa ba ko ya shafi ɗansa in ɗansa ya zo neman aure kar a bashi in ɗansa yana da wasu sana'a daban ko irin tawa ban su ba amma shi za mu amalanta wannan kakkausar mu'amala ɗin don ya kasance ya daina wannan abin da yake da barna na'am
assalamu
alaikum wa
rahmatullahi
wa barakatuh wannan suna cikin kira ahadithul wa'id hadisai na firgici wato a ce duk wanda ya kaza matsayinsa wuta ko wanda ya kaza baya tare da mu ko wanda ya kaza to kaza haka a faɗin abubuwa wannan ahadithul wa'id kenan matsayar malaman suna tare da su wannan hadisai suna nan a rika karantawa mutane don su ne su daina wannan zunubin amma idan mutum bai daina wannan zunubin ba zai mutu akan haka lalle ne abinda Allah ya ambata cikin hadisin zai tabbata akan sa ba lalle bane ba in Allah ya ga dama ya yafe masa in Allah ya ga dama ya kama shi da laifin sa don fadin sa cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kaga mun yasha dinnan ya shiga har wannan ababa shi yasa ahadith wa in ana karantar da su amma ba a cewa lalle ne duk wanda ya aikata wannan abin zai same shi saboda mai saboda yalwar rahmar ubangiji in Allah ya ga dama sai mutun ya aikata kuma ya yafe masa inda ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma irin khawarij sune suke ganin duk wanda ya aikin sabo ya zama dole ga Allah ya masa azaba kaga wannan rashin ladabi ne ga Allah sai ya zama dole gare shi kamar yadda mutum ya aikin da'a ya zama dole ga Allah kuma ya masa rahama wannan duk a matsayin ahlus sunna wal jama'a abinda suke cewa shine ubangiji ta'ala yayi alkawali dukkan wanda ya aikata da'a zai masa abin nan ya wajabtawa kansa ba wani tilasta shi ba amma idan mutum ya aikin sabo fa idan Allah ya ga dama ya kama shi da azaba in Allah ya ga dama kuma ya gafarta masa in ya masa azaba adalcin sa ne in yayi masa rahama kuma abuwa ne da rangwamen sa Allah ko yana sufuntuwa da rangwame na sufuntuwa da abuwa inna Allah kana afuwan gafura ka fi jinnu da kyau yau ko wa alaikum assalam eh
shi kaman gwamna ya mace ne sosa sai su ce maka su ka cikin kabilar da suka yi
wallahi tallahi ba shi da hujja duk wani gwamna a arewacin Najeriya ba bauchi kadai ba a arewacin Najeriya inda muke da rinjayen musulmi wallahi tallahi ba ya da uzuri a gaban Allah in bai tabbatar da shari'a ba saboda dalilai guda uku dalili na farko shi musulmi ne kuma shari'ar nan wajibi ce ba mustahabi bace ba shari'ar wajibi ce ba kuma mustahabi bace ba Allah da yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam an wajabta azumi suka yi shi yace idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum in zakum alwalakum in zakum sallaku alwala kuma suka yi shi yace wallahi alal nas yajdul bayt man safa ilayhi sabila kuma aka ji aikin haji shi kuma yazo wajabta kaza kuma shine kuma ya wajabta bin wannan dokokin nasu na shari'a dan me muka dauki wancan muka aje wancan menene yahudu suka yi akalance su dan ba su yi aiki da taura bane eh a ba wai dan ba su yi aiki da taura bane ba sun yi aiki da wani bangare sun kin aiki da wani bangare sai Allah ce a fato minna bi ba'd kitabi wa takfurun bi ba'd wa ma jazaa'u man yafa'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati wa dunya la shadd azab yanzu ku aiki da wani sashi na littafi kuma wani sashi kuma ku kafirce saboda ka ba wani uzuri da su bayar na biyu kuma shi constitution din ya bayar da tsarin ai idan mutum ya ki yi maka saba constitution din kin yi din shine saba constitution na uku kuma abinda kuka yi alkawari tsakanin ku jama'a za ku yi musu dukkan abin da zai amfane su cikin abin da yake mai amfani ba abin da yafi shari'a wallahi ta fi ruwan famfo ta fi wutar lantarki wallahi amfanin daga jama'a da sai mutum ya zo cewa ba mutum da alkawari ba ne ya daren kai ne ko alama wannan bai ko ku fahimci wani abu guda daya kuma yanzu ai zamfara ta riga ta gama da mutane zamfara sun riga sun yi sun zauna lafiya kai me kake jin tsoro a ciki duk wani kaifin na riga an dauka a zamfara ba shi kenan ba duk wani zagi da NZS Dedasi da Trafun da Bangat sun riga sun kare shi a kan zamfara yanzu Dangote ta riga ta yi an riga an gama zagin ne tuni jarumai sun riga sun mace gaba kawai ta zama raguwa baya kuma sai ku tsaya su karbi na latti sai mu kare ragon cewa dai Allah ku saurara jama'a ina ga zamu dakata haka fa
na tarihi shari'a zai mutu na tarihi idan misali su a cikin wani suke magana zai kawo a dinga sanya karya a cikin karfa da aka shigo a kamata na tarihi da su to ya ku kamata musulmai su san cewa shiru da wannan magana a duka mun cewa ta kasa zan farfaro wuraren da ba su dauki shari'an nan ba su yi sassauci to kamar ana kara
ya zasu ce wannan maganar cewa za ta mutu na tsarin magana ce ta su ta shirme da in ba haka ba yanzu abinda ake a zamfara a faɗa mana wata jiha a Najeriya da talakan take morewa irin zamfara mafi karancin albashi naira 5,000
ba haraji
an riga an tabbatar da wannan babu haraji babu gidan giya babu gidajen karuwai ina ku wannan kwanciyar hankali gwamna da kansa ya rinka yawo a masallatai na cikin gari ana shan ruwa da shi da azumi akwai shugaban karamar hukumar da ya ce a gayyato masa dukkan yan garaya da yan gori da masu kaɗe-kaɗe da kalangu aka gayyato su ya ce duk su kawo kayan kiɗan su kawo aka tara a sakatariyar tilaka gama ya ce to da Allah in za ku sayar mun da wannan nawa za ku sayar suka duba suka ce naira 25,000 ya ce to local government ta sa 30,000 aka sa musu fetur aka kona su aka ce su kuma kowanne ya faɗi sana'ar da yake so local government ta taimaka masa wanda ya taɓa yin makaranta ya zo tafi makaranta za a biya masa don girman Allah bai kona ga jarumai ta suna aiki su waɗannan irin munafukan musulmai su ne za su ce wai abin zai mutu na sharali kaga abin nan da suke faɗa maimaita maganar Obasanjo ne suke wato su a kukuturu ne ba su da maganar su da arna suka faɗa su ma sai suka maimaita ai shi ne da ya sa Obasanjo ya makirsin da ya ce waɗansu manyan sarakuna na arewa kar su je wajen don a mayar da abin ya zanto wani local abu ba ya shafi ƙasa ba iklimi ya shafi kawai muhalli wannan kuma duk aikin banza ne wannan ba za a da shari'ar musulunci ce tasiri kuma ta shiga ba da abin mamaki daidai lokacin da aka yi wannan lancin na shari'a ina wajen kasar nan waɗansu yan uwa suke faɗa mun sun gani a cikin wata tasha an yi fira da gwamnan Zamfara gashi ana nuna wa a tauraron ɗan adam awa biyu cewa dukkan wanda yake da ƙalubale akan shari'a ya masa magana ko jaranta da ta wuce wannan kuma ya zo nuna wa mutane karama su yan siyasar da suka make din suka yi ta munafunci a jam'iyyar su ya zo fi su tasiri da aka zo convention na jam'iyyar su aka ce shine shugaban convention din kuma ya zama successful one wanda yake yafi kowanne cikin mutunci gashi da rawanin sa yana magana ɗaiɗai da kagan shi kaga islam kaulan wahidan ba wani kwale-kwale ya kallar kawai waɗansu ne shiga suna ɓata a kansu lokaci wallahi tallahi yaudaran kai ne kuma wani abin mamaki akwai waɗansu suna nan sai an yi magana sai ce ai mu a circular state muke eh mu yan circular state ne to dan girman Allah idan kana zauna a circular state kai circular ne da ka tamar da wuri kai circular ne in kana zauna a circular state kai ne ba za a tambaye ka cikin kabari kai kadai a matsayinka na gwamna ne commissioner ne shugaban karamar hukuma ne wannan rabin dan majalisa ne, haka za a tashe ka cikin kabari kai kadai da Allah ku saurara. A ce man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, da wanda ya rayu a Ingila, da wanda ya rayu a Najeriya, da wanda ya rayu a China, da wanda ya rayu a Amerika, da wanda ya rayu tsakanin sama da ƙasa, ma in akwai wani wuri tsakanin sama da ƙasa, sai an tambaye shi wannan tambayar guda uku: man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, waye ubangijinka, meye addininka, wane ne annabinka. Sai ka bada amsa ka ce ya Allah, mun rayu a secular state ne. Wallahi ka faɗa za ka ci duka wurin mala'ika, ba abin da zai ka ci duka. A ce mara duka sai Allah ya yi mummura yana secular church. Ma dinuka, me addinin ka ce? Allah kasar mu ba ta da addini, mu ba na jira mu rai. Man na biyuka, na daga na yi bayani tun da zuba. Mu dan secular ku ne. Wai zai faɗa wannan magana don girman Allah a gaban Ubangiji. Kuma sannan kai ne aka yaudara kai da wani jira secular church yanzu wa? Najeriya ba sakila ba ce ba, Najeriya ta farkin kiristanci take bi tun tuni. Kiristanci take bi, ga dalilai kamar haka: hutun Easter na Monday, iskar Monday da ake yi ba na Arba ne ba, Good Friday, Happy New Year, duk nasu ne. Alamar da ke asibiti gaba ɗaya ba ƙaton cross ba ne ba, na Arba ne kuma. To duk kuma Najeriya a yau ba a gobe tana da jakada a Vatican, Vatican kuma tana da ambasada kuma a Najeriya. Fadar Vatican gaba ɗaya ba ƙarƙashin gwamnatin Italiya ba take. Fada ce ta kiristancin duniya gaba ɗaya ta 'yan Roman Catholic. Don menene muke da jakada a can a Najeriyance? Jakadan nan fa yadda yake wakiltar Bayelsa, haka yake wakiltar Bauchi, haka yake wakiltar daular Usmaniya ta Usman Danfodio, haka yake wakiltar daular Borno, tun da Najeriya yake wakilta a fadar Vatican. Kuma kun ce wai secular state ce kawai don zaman zaman ragwaje shi kenan, sama mai da kama abin nan. Su Allah suna da abin da zai kare addininsu, ko mu wuce shari'ar nan a je a yi ta a Ikiti ba, ɗan Ikiti ko ɗan Bayelsa idan ya ɗauko alade ya ce shi ne gwamnan jihar su state. Constitution ya ba su damar ko, amma mun kan dole a yi mana musulunci a Bauchi ko a Kano ko a Sokoto ko a ina ne, insha Allah. To amma wannan yaudaran kai da mutane su suna wani yaudaran kansu, da waɗansu 'yan muna malamai da su suna wata magana ta munafunci. Wallahi wannan gulbin da ya taho, duk wanda ya tsaya hanya sai ya gama da shi ya wuce. Allah, canji ne Allah ya kawo a duniyar musulunci, ba nan Najeriya ba. Duniyar musulunci ne gaba ɗaya, ƙaramin misali Chechnya. Dukkan jamhuriyoyin Rasha kowace ta balle an bata cin gashin kai, an kiyar dace ce ne wai kawai don musulmi ne, wa ma naka mu'min hum illa an yu'minu billahi al-aziz al-amin, haka kawai don su musulmi ne aka ce ba za su balle ba. Su kuma suka ce sai dai a mutu duka sojojin su, hatta sai yana da wanda suka bayyana sojojin tace ne gaba da 2008 Rasha a wannan farmakin da ta yi wata uku take gawa sojoji 100,000 ta kai 100,000 a kan mutum 800,000, kowane soja 1,000 da mutum nawa zai faɗa kenan. Kowane mutum ɗaya shi kaɗai na fuskantar kamar mutum 26 ko da 7 shi kaɗai ba. Amma da ƙarfin Allah maɗaukakin sarki da alkanus ɗin da muka rinka yi cikin azumi a nan da ko'ina a duniya, wanda ba za mu fasa ba, mungin zalar yanzu Rasha ta janye ta gudu da shiga birnin Grozny ya gagara, har sun ci nasarar inda ma Rasha ta ƙwace waɗansu ƙauyuka guda uku sun ƙwato kayan su. Juyin juyin hali ne ya zo, wallahi duk wanda ya tsaya ya ce zai wa musulunci wani gada-gada to za a tashi shi a wuce, kar ma mu ce fata kansa lokaci. Kuma 'yan mata suka tashi a Amurka bayan suka yi zanga-zanga suka ce su musulmi ne a matsayinsu na ma'aikatan gwamnati a ba su dama su sa hijabi. Bill Clinton ya ce an ba ku dama ku sa hijabin. A Amerika yadda musulmi ba su kai kashi 5 cikin 100 ba gaba ɗaya, an ba su wannan damar. Kuma aka zo dukkan lokacin farkon azumin nan sai da ya speech dogo a cikin tashar talabijin yana wa musulmi barka da zuwa Ramadan, wanda ba su kai kashi 5 cikin 100 ba. Shikenan wata sa'a na kasan ku kawai kwanakwan nan sun tashi suna kama gida suna ci shikenan zo da sauran ta ku. Wannan rauni ne, rauni ne, rauni ne da 'yan siyasar. Wallahi suna fatawa kansu lokaci ne kan abin da ba zai amfane su ba. Haka mutum zai gama mulkin a banza duniyar bai sawa ba kuma ya ji lahira ana jiransa. Wallahi tallahi. Mutane nawa suka yi shugabanci a Najeriya suka soka ba su yi wa musulunci kuma ba kuma suka zo suka zama banzaye. Saboda haka muna nan mu muna tare da shari'ar musulunci, kuma ba za mu daina kiyamun laili ba. Muna addu'a ga dukkan mai taimakon shari'ar nan, ko da iliminsa ko da tunaninsa ko da mukaminsa wajen ya ga ta tabbata, Allah ya taimaka masa albarkacin zuriyarsa. Dukkan mutumin da yake mata zagon kasa wanda muka sani da wanda ba mu sani ba, wallahi za mu ci gaba da la'anta, ba za mu ja da baya ba. Ba abin da zai hana mu ja da baya.
Ma'aikatan
siyasa na gaba, wanda duk da ke ruya ga kasawarsa. A dama wannan yanzu juyin da aka zo a Najeriya, juyin da aka zo a Najeriya yanzu nan gaba ko kansila in sai ustaz wallahi to sai mu takaita haka saboda yau da idan an jima akwai karatu saboda haka za mu takaita haka insha Allah.